Watan goma shekarar 2006 miladiya. A yammacin jiya mun tsaya ne da bayani a ƙarshen aya ta 103 kuma a kanta za mu tashi da izinin Ubangiji. Akwai mai tambaya na farko da yake cewa ka taɓa yin bayani dangane da sayar da mashin, ka ce idan sana'ar mutum wato shi ne mai sayarwa bai kamata bai bambanta kuɗinsa wajen siya kai tsaye ko bashi, amma idan ya saya ne don ya ci riba babu laifi, wato wanda ba sana'arsa ba ne sayar da mashin ɗin. Ban tsammani ni ne wannan maganar, ban taɓa yin wannan maganar ba, ko dai kai ka ji ka fahimci hakan ba haka na faɗa ba, wallahu alam, ko kuma na faɗa na manta. Amma dai abin da na faɗa a jiya dangane da farashin haja ya zanto an bambanta tsakanin kuɗi hannu da bashi, wannan ita ce fahimtar da nake kai har ya zuwa jiya har ya zuwa yau, cewa bai halatta ba. Ko musamman ita wannan wadda muka yi bayani ta jiya, ai ba ciniki ne kawai na mashin kadai ba, idan ka lura ciniki ne haɗe da bashi, wanda ba a haɗa ciniki da bashi wuri guda, yana da siffofi na haramci da dama. Zai shiga cikin bai'a ta nufi bai'a, zai shiga cikin bashi da sharaɗi ko ciniki da sharaɗi. Domin mutum ne ya sayar maka da mashin naira 500,000 bisa ga sharaɗin za ka biya shi cikin wata 7, kuma kullum za ka ba shi 500. Wannan maganar kullum ɗin a nan matsalar take, don yau da gobe sai Allah, in gobe akwai jibi babu, in yau akwai wata rana babu, wata rana ya iya samun 1,000, wata rana ya iya fita bai samu ko kobo ba, kuma kullum sai ya baka. To don haka a nan matsalar take, babu tausayi ko rahama a cikin irin wannan cinikayya. Ina son kai min bayani dangane da wannan matsalar. Mutum ne ya mutu, ba shi da kowa sai mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya da kuma waɗanda suke uwa ɗaya. To yaya za a raba kuɗin da ya bari? Wato misali, ya bar kuɗi kamar 3,000,000. Idan mamaci ya mutu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya, da 'yan uwa waɗanda suke uba ɗaya, wato su kaɗai ya bari, bai bar mahaifi ba, bai bar 'ya'ya ba, a nan ita mahaifiya za a ba ta kashi ɗaya cikin shida, kashi ɗaya cikin shida sudusi kenan. 'Yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya, idan mutum ɗaya ne kaɗai, za a ba shi sulusi, wato ɗaya cikin uku. Idan ko sun kai biyu, sulusi kai, idan mutum ɗaya ne, mace ko namiji za a ba shi sulusi. Idan ko sun kai biyu zuwa sama, to za a ba su sulusi ɗaya cikin uku. To a lokacin nan sai 'yan uwa wanda suke uba ɗaya sai su zanto al'asaba, wato su asibuna ne, ba su da wani farali a cikin gado, wato abin da ya rage sai a ba su raba a tsakaninsu. In maza ne kadai daidai wa daida, in mata ne kadai daidai wa daida, in maza ne haɗe da mata, lizzakari mislu hazir unsa yin. Wanda ya mafarki da rana a cikin azumin watan Ramadan, wato ya mafarki kuma har ya fitar da mani. Idan ya farka kawai sai ya yi wanka don ci gaba da ibada, amma azumin sai na nan ba abin da ya shafe shi. Mafarki baya kare azumi, sai in mutum ya yi jima'i ne da mace da rana. Hukuncin mangogi haƙora, babu laifi don ka yi amfani da mangogi haƙora, domin kana yin amfani da aswaki kuma ya halatta, kuma a cikin aswaki akwai ɗanɗano. Amma ai ba ka haɗewa, idan ka tauna yawo ya taru kudin zazzuwa kake yi. To haka man goge haƙora akwai ɗanɗano, amma ai ba ka haɗewa, lokacin da ka kawar da dattin sai ka zubar da shi. To haka ruwa da kake kurkure baki ai shi ma yana da ɗanɗano. Da haka idan mutum ya ce man goge haƙori na karya azumi, ko yin aswaki na karya azumi, doriya akan cewa ba ya da wani dalili da zai iya kafa hujja da shi a shari'ance, to kuma yana nufin ruwa ma idan an kurkure baki yana karya azumi. Domin idan ka ce ai suna karya azumi, sai ka ce ai ruwa mutum ya sa ne a baki bai haɗe ba, sai a ce to ai shi ma mai aswakin ba haɗe waye ba, shi ma mai mangoji haƙori ba haɗe waye ba. Don haka waɗannan ba sa karya azumi. Tafiyar da ake yi mata kasaru, ita ce dukkan tafiyar da za ta ansa sunan tafiya, wato a bambanta ta da zuwa unguwa. domin lafazin as-safar kamar da malamai suka ce laysa lahu haddun la fil lugha wala fi shar'i, shari'a bata iyakance wata tazara ba, wani distance da za a ce sai tsawon tafiya ya kai tara za a ce mata tafiya. Haka lughal larabi idan ka koma ba iyakance wani distance ba da za a ce wato tafiya, sai aka koma zuwa ga urfi. Urfi shine al'adar mutan gari. A al'adance mazauna garin Maiduguri, idan na tashi daga Dambuwa Road na je Bulunkutu, na yi tafiya ko na je unguwa? Na je unguwa. Idan na tashi daga Maiduguri, daga nan cikin wato Dambuwa Road, sai na je barikin soja na Mai Malari, na yi tafiya ko na je unguwa? Amma idan na tashi daga nan na tafi Kwandiga, na yi tafiya. Idan na tafi Bama, na yi tafiya, ba unguwa na je ba. Daga nan zuwa Bama zan yi kasaro kenan. Dan ba mu zai zo Maiduguri kuma zai kasar kenan, kaga kilomita 70 ne ko na makamancin. Mutumin da yake zaune cikin garin Kano ya tafi Kurna Asabe, ya je Rijiyar Lemo, duk wannan sunan shi ya je unguwa, ya je Multare, ya je Dawanau, duk sunan sa ya je unguwa. Amma da zaran ya tafi Garzo kilomita 70 kaga yayi tafiya kenan. Da zaran ya tafi Kura, da zaran ya je Tudun Wadan Dan Kade, duk wannan yayi tafiya kenan. Mutumin da ke zaune a Kaduna, yana cikin garin Kaduna, sai ya tafi Malali, daga wata unguwa daga Tudun Wada ya tafi Malali, a'a daga Malali kuma je Tudun Wada, a'a daga Ala'akinu kuma shikenan ya je Kawo, ko ya je unguwar Kaji, duk sunan sa ya je unguwa. Amma da zaran mutumin Kaduna ya zo Zaria, yayi tafiya kenan. Mutumin Zaria ya je Kaduna, yayi tafiya kenan. Ina fata an fahimta. Da haka tunda yayi tafiya zai kasar kenan. Wato akan bambance ne tsakanin tafiya da zuwa unguwa. Wanda yayi jima'i mani bai fito ba, shin akwai wanka a kansa? Eh, abinda ke wajabta wanka idan mutum yayi jima'i da mace, matukar gabansa ya shiga cikin gabanta ko da ba mani, to shikenan wajabal ghusl. Izaltaka al-khitanani wajabal ghusl. Lokacin da gaba ta hadu da gaba, ko da mutum bai mani ba, wajibi ne wanka ya hau kansa. Kun fahimci wannan? Sannan kuma idan mutum yayi wasa da ita ba tare da jima'i ba ko mani ya fito, kuma nan ma kuma wanka ya hau kansa. Dan shi saduwa ko da ba mani, wajibi ne ayi wanka. Ina fatan kun fahimta. Kuma da mutum yayi jima'i ko da bai fitar da mani ba, inda azumi ne kuma azuminsa ya kare, ta ne da mahaifinta, kuma kafara ta yi ta'addanci a cikin rantsuwar da ta yi. Amma ita mace ba ta iya wa miji zihari, in shi ne ya kwatanta ta da mahaifiyarsa, to ya yi zihari kenan, sai kafara ta hau kansa. Amma ita waye ba ta yancin ta yi zihari? Allah ta yi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim. Yuzahiruna kaga wawun ɗan nan li jama'atul zukur, yuzahiruna min nisa'ihim, ba allati yuzahirna min azwajihinna ba. Mace ba ta da iko ta yi wa miji zihari, miji ne yake wa mace zihari. Wannan magana da ta yi magana ta banza, ta rashin ladabi, ta rashin kirki, bai dace ba. Amma ba za a ce ta yi zihari ba, ba za a ce kuma shikenan ta zama haramun auren mijinta ba. Yanzu dole ne ta ansa bukatar mijinta idan ya neme ta, kuma kafara rantsuwa ta hau kanta kenan. An gane ku? Hukuncin sallah a gaban liman, mutum ya bi liman sallah a gabansa, zance mafi inganci baya da sallah, sai yin akwai larura. Kun gane ku? Bin liman za a bi bayansa ne, babu laifi ka jeru da shi, amma ka zarce ta gabansa ka bi sallah, sai fa in babu wuri a bayansa. Larura, wannan abinda malamai a mazhabar malikiyya suka ce sai in larura ta sa, to babu laifi. Haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya bada fatawa cewa idan larura ta sa babu wuri a bayansa sai ta gabansa, to babu laifi. Ya halatta mai azumi ya haɗi magani ba tare da ruwa ba? Bai halatta ba, domin idan ka haɗi magani ko babu ruwa, ba ka iya haɗiyar lomar tuwo ba babu miya? Babu wani ba. Daga ai azumin da ya kare. Ya halatta mai azumi wanda yake da cutar asma ya yi amfani da inhaler, wato maganin da masu asma suke fesawa suna zukarsa ta baki. Fatawar malamai ta kai ta komo a kai, layi ta nazari da bincike, wata rana in ce ya halatta, wata rana in yi tawakkufi, amma dai karshen bincike na abin da ya kai ni bayan nazari na da kuma abokan karatu na da na tuntuba ta hanyar waya ga wanda game da wadanda suke nesa, shine inhaler ba ta kare azumi. Dalili a nan gurin mun nemi agajin likitoci ta wannan bangare, likitoci sun tabbatar da cewa ita inhaler ba wai ciki take shiga ba, kofofin numfashi ne suke toshewa, to idan aka shake ta sai ta taimaka wajen bude, sai iska da ke dauke da sinadarin sai ya bude wannan allura, baya kare azumi sai in allura ce wadda aka yi ta a madadin abinci. To waɗannan su ne tambayoyi. Baya ga haka akwai sakonni masu tarin yawa na text da na samu tun ina kirgawa, hannun kasa kirgawa, tun ina ajewa har mai mawridin wayoyi na suka cika, waɗansu ɗin na riga gogewa, na samu text daga farkon azumi zuwa yanzu ya kai 119, waɗansu daga Kano, waɗansu daga Sokoto, waɗansu daga Zamfara, waɗansu daga Katsina, waɗansu daga Bauchi cikin gari, waɗansu daga Alƙaleri, waɗansu daga Funtuwa ba cikin garin Katsina ba, waɗansu daga Kaduna, waɗansu daga nan cikin Maiduguri, waɗansu daga Gamboru, waɗansu daga Bama, waɗansu daga wurare da dama, dukkaninsu maza da mata da 'yan uwa da abokan arziki, suna da yin fatan alkhairi, kuma suna nuna cewa suna sauraron wannan tafsiri na azumi, kuma suna addu'ar fatan alkhairi ga dukkan wanda ya zama sanadin su saurari tafsirin ta kowace kafa. To su ma Ubangiji ta'ala ya saka musu alkhairi, Allah sa mu da su gaba ɗaya mu tare a cikin lada. Kuma maganganunku da addu'o'inku ko shakka babu suna ƙara mun gwiwa, kuma ina fatan za ku ci gaba da neman addu'a ta gari, ni ma kuma yadda kuka nema zan sa ku cikin addu'o'ina na gari insha Allah a cikin waɗannan kwanaki 10 ƙarshe na Ramadan. Allah saka muku da alkhairinsa. Wannan kuma yana magana ne akan a faɗawa masu ɗaukan kaset, galibin masu ɗaukan kaset wai kaset ɗin sai kan yi iska don haka sai su gyara. Wannan kuma yana cewa akwai police station na Ibrahim Tewo a nan a kusa da Bagaro da yake yin rinin rinto, to waɗannan 'yan sandan da ke wannan waje wai sukan fara kame wani lokaci tun ƙarfe 7 na yamma, kuma duk wanda suka kama sai sun karɓi naira 2000 a wajensa kamar yadda ya rubuto. Yake so da Allah a ja hankalinsu su ji tsoron Allah, don wannan ya zama zalunci kenan. In har wannan abin da ka faɗa ka rubuto gaske ne, to ko shakka babu wannan 'yan sanda dai ba su kyauta ba, ko muna fatan jami'an 'yan sanda da abin ya shafa za su yi yara. An ce wai police station na Bagaro kamar yadda ya rubuto, in gaske ne to, in ba gaske ba ne ba kuma dai huwar mas'ul. Amma dai a ce cikin azumi karfe 7 a kama mutum kuma sai an kwaci 2000 a wajensa, wannan zalunci ne, zalunci ne, zalunci ne. Da haka muna fata rundunar 'yan sanda, kuma gashi galibin ɗaliban da suke karatu ɗin da ya musulmi mata ne waɗanda suke na aure da kuma waɗanda suke shirin yin aure, saboda haka take kira da a yi magana ga shugabannin da abin ya shafa, wanda kuma akwai musulmi a cikinsu, su ji tsoron Allah su gyara wannan doka, tunda dai babu wani abin da ya wajabta ta. Kin ji dai mun karanta takardarki, ko muna fatan su waɗanda abin ya shafa sun ji, ko wanda in ya ji zai faɗa musu. An ce School of Nursing University Maiduguri Teaching Hospital, waye a nan wannan dokar take. Muna fatan za a sassauta wannan doka domin a baiwa mata musulmi damar su yi karatunsu, musamman waɗanda suke masu aure kuma sun sami izinin mazajensu ko 'yan uwansu. Amma a ce dan saboda ki yi karatun ke ya halatta ki zubar da ciki, bai halatta ki zubar da ciki ba, in kin zubar da ciki kin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma muna kira ga shugabannin da abin ya shafa su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su gyara wannan doka. Wannan kuma wata takarda ce shafi 2 ta wani Mr. Yunusa, har ya rubuto telephone number ɗinsa, yace shekara a cikin harshen Turanci ya rubuta shafi 2, yace shekara 2 kenan yana sauraron wannan tafsiri ta hanyar kafofin watsa labarai, amma shi ba musulmi bane, yanzu ya gamsu 100% zai shiga musulunci, amma yana son in bashi lokaci da wurin da zamu haɗu. To lambar waya da ya bugo na buga ban same shi ba, amma na rubuta masa text na bashi lokaci da inda zamu haɗu, bayan mun haɗu kuma na dawo in faɗa muku labari. Wannan kuma wani ɗalibi ne da yake bayyana takaicinsa da ɗalibai musulmai suke ciki, musamman a nan arewacin Najeriya da kuma musamman nan yankin jihar Borno da Yobe. Yace shi iyayensa ba su da ƙarfi, ya kammala makaranta Allah kalli yana da credit wajen guda uku, distinction ka guda uku, credit wajen guda biyar, ya cancanta ya samu admission a university, amma aka ki ɗaukansa saboda iyayensa talakawa ne. Wannan ta sa dole ya bar jami'a ya je karatu a Ramat Polytechnic, bayan ya kammala kuma ya zo yana neman aiki kuma wurjan jan
daga baya ya karanta samun damar ci gaba da karatu saboda iyayensa talakawa ne.
Wato dai ya bayyana takaicinsa mai yawan gaske dan daga ganin takardar kai ka ce yana kuka ya rubuta ta. Na tausaya masa kwarai da gaske, yana magana ne da yawan dalibai ɗan uwansa. Akwai dan sabon babai a cikin takardarsa wanda suke buƙatar shawara. Idan har ya ji wannan karatu nawa yanzu tun da ya rubuto ta ranar 10 ga wata ita takardar tasa, saboda ban samu daman karantawa ba sai yau. Dan a yanzu haka cikin tambayoyinku waɗanda ban karanta ba alal aƙalli za su kai 1,000. Takardun suna nan, kawai sai in rasa ma ya zan yi ɗauke su, sai dai in rantsa ido in zaɓo haka. Wanda ta faɗi hannuna in yi tanki to ya zan yi. To saboda haka idan har ya ji wannan takarda, ya ji wannan bayani nawa, zai iya samu na yau Juma'a ɗin nan bayan shan ruwa kar ya wuce 8:30 na dare kar ya kai 9. Idan bai same ni ba yau sai ya same ni gobe, haka shi ma dai bayan shan ruwa kamar 8:00-8:30 na dare. Sai in ba shi shawarwari kan waɗansu ababai banda koke-koken da ya dai kuka mai yawa game da shugabanni. Kuma lallai abin da ya faɗa na da dama daga cikin sakacin shugabanninmu wannan kan abin takaici ne kwarai da gaske. Ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah, suna za a tambaye su wato yadda suka gudanar da mulki ranar tashin kiyama. Kuma akwai wata addu'a da manzon Allah ya mai zafi game da shugabanni. Ya ɗaga hannu a ɗakin Ummu na Aisha ya ce, ya Ubangiji, dukkan wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya shugabance su, in ya yi musu sauƙi sun ji daɗin gudanar da mulkinsa bai zalunce su ba, ya Ubangiji ka sauƙaƙa masa, ka sauƙaƙa masa, ka sauƙaƙa masa. Sannan kuma ya ce, ya Ubangiji, dukkan wanda ya shugabanci al'ummata kuma ya jefa su cikin ƙunci, cikin halin ƙaƙanikayi, ya ce, ya Ubangiji ka ƙuntata masa, ka ƙuntata masa, ka ƙuntata masa. Kaga wannan addu'a ce mai tsanani, manzon Allah ya riga ya yi ta ga shugabanni. Don haka wannan sai ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugaba da yake shugabantar jama'a ya sani cewa ga addu'ar manzon Allah a kansa. Kuma manzon Allah dai ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Wannan takardar kuma likitoci ne musulmai, kamar yadda ya faɗa, ƴan postgraduate za su rubuta jarabawa a ibadan nan da watan gobe, don haka suke buƙatar ƴan uwa musulmi su taimaka masa addu'a a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya ba su jarabawa, Allah ba su sa'ar jarabawa. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya ba ku sa'ar jarabawa. Wannan kuma yana son a faɗakar da ƴan uwa musulmi a hanyar da ta dace. To waɗannan dai su ne abinda na iya karantawa cikin wasiƙunku. Ubangiji ta'ala ya biya mana bukata gaba ɗaya ta alkhairi. Sannan kuma dangane da taimako da aka nema, dangane da ayyuka na wannan wata mai alfarma, kamar yadda na faɗa a sallar dare jiya, cewa an samu kuɗi ya zuwa yanzu wuri na gugar wuri Naira 295. Amma a cikin wata baiwar Allah mace ita kaɗai ta taimaka da Naira 250. Mu kuma dukanmu nan wurin, har da waɗanda suke waje da wanda suke kallo a talabijin, mu kuma mun taimaka da Naira 45. Kowa dai ya gani ya san ta yi difficult ɗin mu a wannan, ta ci nasara a kanmu a wannan yanayin, sai dai mun yi da gaske. Don haka Jibril Hadi ake sa ran za a kai wannan ziyara. Ana buƙatar kayan abinci, ana buƙatar tufafi. Tufafi kamar yadda na faɗa, ba za mu yi dakon tsumma ba. Kar wanda ya kawo fasashen riga ko koɗaɗɗen zane, za mu samu kaya ne na mutunci wanda ke ma kina sa kina jin daɗi, ke ma kana sa kana jin daɗi, sai ka wanke ka goge a linke, sai ka kawo, sai mai maka dako don ka samu lada mu kai inda ya dace muku. Wanda kuma zai kawo abinci kuma shi ma ana buƙatar ya kawo. Sannan kuma ɗazu da rana, wannan makulli da kuke gani na mene ne? Wato wani mashin ne, ƙanin mota. Don da ganin makullin yana da kurjini ya fi ƙarfin a ce na mashin ne. Dan hadda remote control kaga da abubuwa haka da sauransu, wani katon mashin ne, dai ban taɓa ganin irin shi ba. Da na duba malejin shi, gudun shi ma 180 kusa da kanan irin babban mashin ɗin nan da ake wa gwamnoni zagi, irin wanda 'yan sanda suke hawa. Dan karere wani bawan Allah ce, kar in faɗi sunansa, kawai addu'a ake fata fatan alkhairi, ya kawo ya ce, a baiwa malam ɗantani, ɗaya daga cikin malamai da ya sadaukar da kansa wajen zuwa ya karantar da ƴan uwa musulmi a gidan kurkuku, tun kafin mai tsarin ba har ya zuwa bana. Haka ya nassanta, ya ce, in bashi kuma ranar Litinin ya je ya same shi ya karɓi takardun ɗin mashin a hannunsa. Kuma an ci sa'a malam ɗantani na nan, don haka bari in bayar, don Allah ya zama shaida, ku jama'a ku zama shaida. Malam ɗantani ya ce, Allah. a sai mu gaisa tukuna. Allah saka da alkhairi. Mashin din yana cikin gida wajena, idan an tashi zan bashi, zan bashi mu kullun. Wani katon mashin da sunan shi Simba. Kai daga jin Simba, ka san ba da gangani bane ba. Wannan ba Allah, Allah saka mana da alkhairi, Allah yawaita mana irin su. To za mu tashi kamar yadda muka faɗa kan aya ta 103. Me Allah ya ce?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا
خذ من أموالهم خذ من أموالهم ذكر من يتعلم
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
وبنجي تي خذ من أموالهم صدقة خذ ككربا من أموالهم دك سكن دوكيو ينسو صدقة واتو ككربي صدقة أبي النفي ككرب زكا لفظ أموال جمع لنا كلمة مال أبي عندكم أكي نفي دا مال هنا كل شيء ذو قيمة dukkan wani abu wanda yake da kima, wanda yake da daraja, shi ake nufi. Kaga da riga da hula da agogo da takalmi da zoben hannu da sarka ta wuya ta mata da dan kunnansu da dukkan waɗannan sunan su mal, domin abu ne mai kima. Sannan da tumaki da awaki da shanu da raƙuma, gidaje da fulotai, sannan kuma da haja ta kasuwanci, dukkanin su mal. Allah ce kuzu min amwalihim, ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan, sadaqa ta musamman. To wannan amwal sai manzon Allah ya iyakance irin dukiyoyin da ake fitar musu da zakka da wanda ba a fitar musu. Wato dai dukiyoyin da ake fitar musu zakka, na farko akwai dabbobi. A cikin dukkan dabbobi ba a yin zakka sai dabbobin da ake kira al'an'am, wato tumaki da awaki da shanu da raƙuma, waɗannan kadai ake fitar da zakkar su. Amma idan mutum yana da dawakai, yana da jakai, yana da alfadari da sauran dabbobi, yana da tantabaru da kaji, yana da zabi, dukkan waɗannan babu zakka a kan. Sai dai fa in mutum yana da su ya sayar sun zama kuɗi, to sai fitar da zakkar kuɗi. Amma a dabbobi waɗannan kawai ake fitar da zakkar su, waɗannan guda hudu. Daga nan gurin sai abin da ya shafi kuɗi. Kuɗi kuma shine zinari da azurfa ko duk abin da zai karbi ma'anar kuɗi, kamar nairori, kamar daloli, kamar salin faun, kamar saifa da sauransu. Dukan waɗannan suna cikin amwal. Waɗannan akan kimanta su ne da zinari. Idan sun kai zinari, wato ainihin 20 dinari 20, to kaga kenan za a fitar musu da zakka ko dirhami 200, dinari 20 ko dirhami 200, ko kuma nauyin su ya kai gram na tsantsar zinari 85. Duk abin da zinarin da ya kai haka, to sai a kwatanta kuɗin da za su iya sayansa. In kuɗin da za su iya sayansa kenan za a fitar musu zakka zuwa sama. Ma'ana dai zakkar kuɗi. Daga nan sai zakka ta amfanin gona. Amfanin gona kuma akan fitar da zakka ne ga abu idan ya zanto muqtas muddakar. Idan an ce muqtas, abin da ke kayan abinci ne. Wannan dan a ware kayan marmari, lemo da ayaba da gwanda da kankana da ɗata da gawata da ciri da duk waɗannan ababen babu zakka a kansu domin kayan marmari ne. Haka abarba kayan marmari ne, lemon tsami, yalan bello duk kayan marmari ne. Ina fata an fahimta. Amma abin da ya shafi alkama da shinkafa da wake da gyada da gero da dawa da maiwa, dukkan waɗannan za a fitar da zakka a kansu domin kayan abinci ne. Abu ya zama kayan abinci, bayan kayan abinci ya zanto muddakar, a iya taskance shi a sito bai lalace ba. Kaga anan koda abu kayan abinci ne, in ba za a taskance shi a sito ba, babu zakka a kansa. Yanzu kamar abin da ya shafi doya, ya shafi makani ko gwaza, wato kaga wannan babu zakka a kansu. Dankali ko na gida ko irin wanda muke cewa dankalin turawa, dukkan waɗannan babu zakka a kansu domin ba a iya taskance su. Amma rogo wanda za a busar da shi, ya bushe a rinka aunawa mudu mudu ko kwano kwano, a rinka yin buhu buhu, daga ƙarshe a nika shi ya zama gari, a sarrafa shi ta hanyar ɗan wake ko wani abu, to irin wannan rogo akwai zakka a kai. Da tumatiri da tattasai da albasa, duk waɗannan babu zakka a kansu. Amma idan an busar da tattasai ya zama busasshe, an busar da tumatiri, yo ai ya daina ansa sunan tumatiri, ma sunan shi kauɗa a Hausance, duk waɗannan akwai zakka a kansu. domin zaka auna su da kwano, zaka yi buhu buhu din su. Haka abin da ya shafi barkono busasshen sa, ai shi ma ana iya ajiye shi a stowa, aje zuwa wata kaza ko kwana kaza kafin a sayar, da haka shi ma za a yi zakka a kan. Kaga kuɗi sai sun kai dinari 20 ko dirhami 200, tumaki sai sun kai 40, abinda bai kai 40 babu zakka a kai, da su da awaki. Shanu sai sun kai 30, abinda bai kai ba 30 babu zakka a kai. Raƙuma sai sun kai 5, in ba su kai 5 ba wato ainihin babu zakka a kai. Kayan abincin da za a fitar mata zakka sai sun kai 5 awsuk, kowane wusuki ɗaya kuma shine sa'i 60, 60 to 5 kaga sa'i 300 kenan. Buhu rigiza guda 7 mai cin kwano 40-40, idan ka noma guda 7 zuwa sama, abinda bai kai 7 babu zakka, 7 zuwa sama shine abinda yake akwai zakka. Huzu min amwalihim sadaqatan, daga nan sai waɗansu matsaloli da malamai suke yin sabani a kai, kamar urudu tijara, haja ta kasuwanci, kana da buhuna da kake sayarwa na gero, na shinkafa, na dawa, kana da katan-katan na madara, na sabulin wanki, na mai shafawa, shin akwai zakka ko babu? Malamai sun yi sabani, waɗansu sun ce akwai zakka, waɗansu sun ce babu. Ina fata an fahimta. Da kuma waɗansu matsaloli waɗanda ba wannan ba, amma dai waɗancan su ne ru'us ababen da galibi aka tafi akan cewa akwai zakka akan. Ubangiji ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Lafazin tutahhiruhum na fassara aje cewa ka tsarkake su, wa tuzakkihim kuma dai ka tsarkake su biha, da ita wannan zakka din. Wannan ita ce galibin fassara da malamai suke yi, cewa kalmar tutahhiruhum fi'li mudari'i ne, wanda fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, wato shine fa'ilin da ke cikin khudh fi'lil amr, shi ma fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, wato da tutahhiruhum da tuzakkihim dukkan su damirul mukhatab shine fa'ilin sa. Amma dan su malaman suka ce a'a, inda wannan shine fa'ilin idan yadda na fassara, da sai a ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ba tutahhiruhum ba. Ina fata an fahimta. Tunda khudh talab ne, tutahhir sai zanto jawabu talab kenan. Ina fata kun fahimta. Ashe kenan ita zakkar hiya allati tutahhiruhum. Ina fata an fahimta. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, karbi sadaka a wajen su wadda za ta tsarkake su, wato sadakar ita ce za ta tsarkake su daga dattin ruwa, daga muku, daga kyashi. Ina fata an fahimta. Wato sadaka tana tsarkake mutum kenan. Sannan wato zakihim kuma suka ce wannan yana komawa zuwa ga wato ainihin anta kenan, anta allazi tuzakihim biha ay bi hadhihi sadaka, inna salata wa salli alaihim, kuma kai musu addu'a, inna salataka sakanun lahum, addu'ar ka nutsuwa ce a gare su. Wallahu samiun alim, ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne. Insha Allah. Ki
alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabu ar-rahim. Wa qul i'malu Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa taturadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Alam ya'lamu shibbasu da masaniyar anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, ubangiji ta'ala shine wanda yake karbar tuba daga bayinsa, wa ya'khudhu sadaqat kuma shine wanda yake karbar sadaka idan sun yi, karba ya ba su lada, ba wai ya karba a matsayin dukiyar ba, a'a karbar ubangiji shine in san baiwa talakawa sun karba ta hanyar da Allah ya yarda da ita, sai kuma Allah ya ba da lada, sai dar shi ma ya karba kenan. Wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, kuma lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karbar tuba, sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai game da bayinsa. Ma'ana ya kamata su munafukai da ba sa sadaka, ko waɗansu daga cikin musulmai masu raunin imani da suke rowa ba sa fitar da zakka, ko suna fitar da ita ba ta hanyar da ta dace ba, ya kamata sun san cewa fa ubangiji ta'ala shi ke karɓan tuba, don haka su gaggauta tuba, Allah zai karɓi tubansu. Ya kamata su gamsu da cewa ubangiji ta'ala shi ke ba da ladan zakka idan an yi, don haka ya kamata su bayar da zakka, ya kamata su ciyar dukkan wata ciyarwa ta wajibi. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, ya kamata su san cewa Allah ta'ala ya siffanta da karɓan tuba a kowane zamani da kowane lokaci. sannan ya siffanta da cewa shi mai rahama ne, kuma rahamarsa ta yalwaci komai, ta yalwaci kowa subhanahu wa ta'ala. Mala'ikunsa sun tabbatar masa, suka ce rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Wato ya ubangiji ka yalwaci komai ta fuskar ainihin rahama da kuma ilimi, da haka kai gafara ga waɗanda suka tuba. Mala'iku ke roƙan gafara ga wanda suka tuba, da haka sai mutum ya tuba, kenan tuba akwai falala a cikinta. Ubangiji ta'ala ya ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul ka ce da su i'malu, ku dai ku yi aiki. Fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, da sannan ubangiji ta'ala zai ga aikinku, sannan kuma manzansa ma zai ga aikinku, mummune za su ga aikinku. Gani na aikin Allah ana nufin bayyanar da shi a fili, amma gani tun Allah ya riga ya ga aikin da mutane suka yi. Manzo zai gani a ranar tashin kiyama, sauran mummune za su gani a ranar tashin kiyama, ranar da za a fallasa asiri, yawma tubula sarair, ranar da za a fallasa asiran mutane. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi sudur. Dan adam bai san ba me zai faru idan an binciko abin da ke cikin kaburbura, aka tona asirin abin da ke cikin kiraza da zukatan mutane. Yawma idzin turaduna la takfa minkum khafiya, a ranar za a bijirar da ku gaban Allah, ba wani babu wata rai da za ta koyu a gaban Allah. Kowane rai da me ya aikata da me yace za a bayyana shi a fili, kowa ya gani. To wannan shine ake nufi fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah zai ga aikin kuma na Allah zai nuna, wa rasuluhu manzo kuma zai gani, tunda shi zai zama shaida akan al'ummarsa. Wal mu'minun mummune kuma za su gani, dan mummune kuma za su zama shaida sashin su akan sashi, kowa ya ce da aike sai sabon da za a yi wa kowa. Wa taturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, da sannan za a maishe ku zuwa ga masanin gaibi, shi kadai shine Allah, wanda ba wanda ya san gaibi sai shi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Alimul ghaib wa shahada, da kuma masanin boye, masanin bayyane shine Allah. Fa yunabbi'ukum, wato dan ya baku labari bima kuntum ta'malun, dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa.
Wa aqaruna murjauna li amrillahi imma yu'azzimuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim.
Idan kun lura, idan muka biyo ayoyin da aka faro daga jiya, an lissafa mutane ne, akwai dai masu imani, su ne sahabbai da aka ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan. To daga nan gurin kuma sai su an fadi sakamakon su, jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim, suna cikin aljanna, Allah sa mu cikin su. Daga nan sai munafikai tsantsa, waɗanda suka kware kan munafunci. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim. An yi misal qawlin azaba iri biyu, daya a nan gidan duniya, daya bayan sun mutu a kabari mafi girma kuma ta ranar tashin kiyama, Allah tsare mu. Sannan sai aka kawo ajin mutane na uku, wanda suna da aiki nagari amma sun garwaya da me, da mummuna. Wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim. Wannan an bada labarin Allah zai musu gafara, Allah zai karbi tubunsu. To anan sai aka kawo waɗansu daban, wanda ba sa cikin waɗancan, ba sa cikin waɗancan, kamar an ware su ne, wani adadi ne ɗan kaɗan, su ne Allah ce wa akharuna, akwai waɗansu daban. Murjauna li amrillahi, a wata ƙira'a murja'una li amrillahi, su an jinkirtar da su, wato za a yi musu jinkiri li amrillahi zuwa ga al'amarin Allah. Imma yu'adhibuhum, ko dai Allah ya musu azaba, wa imma yatubu alaihim, ko ya karbi tubansu. Wannan za a sani a wani lokaci na gaba. Ana nufin daga saukar wannan ayar a daidai lokacin da ta sauka ba a san me suke ciki ba, an sa su cikin wani zama na daku da jinkiri. Murja'una li amrillah, ana an jinkirtar da su, ba a riga an yanke hukuncinsu ba, za a yi musu azaba ko kuma za a karɓi tubansu. In kuma aka ce murja'una li amrillah, an sa su kamar suna cikin fata na a karɓi tubansu. Imma yu'adhibuhum, ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya karɓi tubansu. Wallahu ghafurur rahim, wallahu alimun hakim, ubangiji ta'ala masani ne sannan mai hikima ne. To waɗannan wanda aka ce an jinkirtar da su, bayani zai zo nan gaba, mai yiwuwa a darasin gobe in Allah ya kai mu, cewa dai su ma ɗin an karɓi tubansu. Su ne dai mutum uku nan da aka yi jinkirin karɓi tubansu, Ka'ab ibn Malik da sahabban nan guda biyu, waɗanda aka ce wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah ila akhir al-aya. wato murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim.
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
Waɗannan ayoyi da za su zo gaba suna magana a wani gungu na cikin munafukai karkashin jagorancin wani mutum da ake kira Abu Amir Rahib Al-Khazraji. Abu Amir Ar-Rahib tun lokacin jahiliya sai ya shiga addinin Kiristanci ko Yahudanci, ma'ana dai ya shiga ɗaya daga cikin addinin Ahlul Kitab a lokacin jahiliya. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira zuwa Madina, ya samu wannan mutum a Madina, wannan mutum yana ganin cewa wato shi abin girmamawa ne cikin mutanansa, amma duk gaba ɗaya mutane da sun musulunta sai su koma karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wannan ya bakanta masa rai, hasada ta sa ya ƙi imani. Bayan ya fahimci gaskiya, sai dai ya haɗa kai da Qurayshawa don su zo su yaƙi Annabi. Bayan an kammala yaƙin Badar, aka ɗauro ɗamarar yaƙin Uhud, ya zo tsammaninsa ‘yan ƙabilarsa Al-Khazrajiyun za su goyi bayansa, amma ba su goyi bayansa ba, suka tabar da shi. Sannan ya sake dai tafiya, ya bar garin Madina, yana ta neman dukkan wani abokin adawa da Annabi don ya taya shi yin adawa da Annabi, don ya taya shi gaba da addinin Musulunci. To ana nan a cikin wannan yanayi sai suka samu wata dabara da makida ta su ta munafukai, don ta kai shi ga matsayin har ya tafi ƙasar Rome don ya je kulla kawance da sarkin Romawa, ya bashi sojoji na haya, ya zo shi zai taimaka a zo a rusa daular Musulunci a Madina. To kuma a nan Madina yana tare da munafukai da suke tare da shi na cikin garin Madina. Sai suka je kusa da masallacin Quba, sai suka shaci wani fili, sai suka yi wani masallaci, da nufin cewa munafukai kar su rinka zuwa inda mummune suke, su rinka zuwa wannan masallacin. Kuma sai suka bayyana uzurinsu na fili, suka ce dalilin yinsu shi ne don duhun dare na sa dattijai ba sa iya zuwa sallar isha'i. To sai muka yi masallaci a kusa da gidajen mutane, ba sai sun je Quba ba. Sannan idan ana sanyi ba a iya zuwa sallah. Su ko manufarsu shi ne idan suka yi wannan masallaci, na farko su jajjawo irin nasu ya nasu a wannan masallaci masu adawa da Musulunci, na biyu wannan ya sa su samu damar jefa shakka ga musulman da suke da raunin imani. Tunda ko ya kaga masallaci, kai za ka kyauta su so bari ka je ka yi sallah, amma ba ka da tabbacin mai shi ya gina don yaɗa kalmar Musulunci, don kare tutar Musulunci, don yaɗa sunnar Annabi, ko don wata manufa ta shi ta karan kansa shi da ire-irensa. To don haka sai suka mayar da wurin wani gungu na tara mutanen da suke dadawa da Musulunci. To amma kuma suna ganin masallacin ba zai karɓu ba, har sai sun je sun nemi Annabi ya zo ya buɗe musu masallacin. Ka duba kuma kida, suka je suka samu Annabi, suka lallashi su cewa ya zo ya musu sallah. Idan ya buɗe musu masallacin, to kenan ya zama karɓaɓɓe duk jama'a za su. Manzo Allah kuma lokacin yana shirin yakin Tabuka, ya ce gaskiya ba zan samu zuwa ba, don saboda ina kintsin tafiya yaƙi, sai in na dawo daga Tabuka sannan na zo. To a wajen kan hanyar dawowarsa, kafin ya shiga Madina, duka bai fi ni ɗaya ba ko kwana ɗaya ko wani adadi na kilomita, sai aka saukar da waɗannan ayoyi don a faɗakar da shi wancan masallaci da ka alƙawarin za ka je ka buɗe musu, ba don Allah suka yi shi ba. Sun yi shi da manufar raba kan al'ummar musulmi, sun yi shi da manufar ya zama matattara na dukkan mai adawa da kai, mai adawa da addinin Musulunci. Sun yi shi don ya zanto zango na tara masu faɗa da addinin Musulunci, don haka karka je kai sallah a cikinsa. Ubangiji ya ce wallazina ittakhadhu masjidan dhiraran, da waɗanda suka riƙi masallaci a matsayin dhiraran, wurin cutarwa. Kaga masallaci ana yin sa ne don ya zama wurin ibada, don a yi sallah, don a yi itikafi, don a yi karatu, don a karantar da Qur'ani, Qur'ani da tafsiri da fassara, a karantar da Sahih al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta'a, Imam Malik, a karantar da fiqh, a karantar da ulum, matattara dai ta ilimin shari'a. Sannan a bayar da dama bayi masu ibada za su je su zauna su karanta al-Qur'ani ko wani abu, don wannan manufar ake masallaci.
duk wanda ya masallaci da wata manufa daban ba wannan ba, kenan ya rusa manufar sa ta yin masallaci. Sannan duk wanda yi dan waɗannan manufofin kuma zai yi dan Allah, ba dan in kwace al'ummar masallacin wani ba, ba dan in karye wani ba, ba dan wani kaza ba, a'a ni dai dan wannan masallaci zanto matattara ta gaskiya. In mutum gaskiya yake so gashi, to shikenan koda masallatai sun zama 100 a gari daya, indai adadin mutane suka bukata ta sa akai haka ba a sabawa Allah ba, amma in bukata bata kai ba sai wani yayi dan wata manufa, to ana jin tsoron ya zo masjidul zurar masallacin tutaso. Ubangiji yace wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, wadanda suka riki masallaci da nufin tutaso wa kufran da kuma kafirce mu ubangiji, wa tafriqan bainal mu'minin da kokarin raba kan mu'minai, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, da kuma wurin tanadi da shiri ga dukkan wanda ya saba wa Allah da manzansa, wanda yake yakar Allah yake yakar manzon Allah, idan yazo masallacin za a karbi masaukin sa. Duk mai adawa da risala da manzon Allah yazo da ita, risala Muhammadiyya, in yazo masallacin za a goyi bayan sa. To duk wanda wannan ita ce manufar sa sarkan masallacin su, to kaga bai zama masallaci na gaske ba. Shine wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl, ya zama matattara. Irsad wato ana fasara shi da idad, wato wurin da ake bayar da training ga waɗanda suke haraba Allah wa rasuluhu min qabli, dama sun taba yakar Allah, sun taba yakar manzon Allah a tarihin baya, sun taba da adawa da addinin musulunci a tarihin baya, sai a ba su mafaka a wajen. Ko irsad ya zanto intizar, yani makanul intizar li kulli man haraba Allah wa rasuluhu min qabl, sai Allah ce wala yahlifunna in aradna illa alhusna, wala yahlifunna, amma za su rinka rantsewa da Allah, in aradna illa alhusna, wallahi ba wata manufa da ta sa muka riki wannan masallaci na mu sai neman lada. Lafazin alhusna neman lada ko neman sakamako. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, ubangiji ta'ala yana ba da sai da cewa ƙarya suke ba dan neman lada suke ba. Dan haka la taqum fihi abada, kai annabi kar kai sallah a cikin sa har abada. Lafazin la taqum ta'birun bil qiyam almuradu bihi as-salah, qiyam tsayuwa, ai daina daga cikin bangarori na sallah kamar qumil laila illa qalila, an gane ku, an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'i-sujud, an gane ku, tahir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'i-sujud, ma'ana kaga al-qiyam tsayuwa kenan. Dan haka dai la taqum fiha abada, kar kai sallah a cikin sa har abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin, lalle masallacin da aka azhar tashin ginin sa akan taqwa tun ranan farko ta ginin sa, ahaqqu an taquma fi, shi ne ya fi cancanta ka tsaya kai sallah a cikinsa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a cikinsa akwai mazaje waɗanda suke son su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ubangiji yana son waɗanda suke tsarkaka, wato waɗanda suke tsarkaka daga datti, daga najasa, daga dukkan abin da bai dace ba. Malamai suka ce abin da ake nufi da masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fi shi ne masjidu Quba. Waɗansu kuma suka ce a'a, masallacin da farkon gininsa dama akan harsashin taqwa shine masallacin annabi dake Madina. Ma'ana ko dai masallacin Quba ko masallacin Madina, dangane da masallacin annabi dake Madina, hadisi cikin Muslim ya nuna eh shine masallacin da dama ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin, an azhar harsashin gininsa akan taqwa. Amma masallacin Quba shi kuma akwai hadisi da Ibn Majah ya rawaito da Imam al-Hakim an-Nisaburi, su ma sun hadisan na nuna cewa masjidin Quba, masallacin Quba shi ake nufi da wannan. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace la ta'arud bainal qawlayn, ba tinkaro tsakanin zantukan guda biyu, domin lalle masallacin Quba an azhar sashin ginin sa ne akan takawa, ha ko masallacin Madina na manzon Allah an azhar sashin ginin sa akan takawa, banda su kuma ko dan su masallatan da aka gina sashin su akan takawa. Sai dai in har masallacin Quba ya samu wannan matsayi, to lalle masallacin Madina ya fi tantanta. Samun masallacin Madina baya rushe masallacin Quba shi ma ya zanto haka. Samun masallacin Madina da Quba su zanto cewa ussisa 'ala taqwa min awwali yawm, a ranan ginin dama dan Allah aka kafa su, baya hana waɗansu masallatai a Maiduguri, waɗansu a Kano, waɗansu a Kaduna, waɗansu a waɗansu wurare na duniya, su ma ya zanto an kafa su akan wannan. Ashe ishara ce ake cewa duk masallacin da zaka je kai sallah ya zanto ya bayyana a gare ka a fili, wanda ya gina masallacin in mutum ɗaya ne, waɗanda suka gina in adadi ne na mutane, to lalle sun gina don Allah, don neman yardan Allah. Kai ka fahimci haka a gani na zahiri, ko da a zuci ba haka bane ba, kai ka riga ka kubuta a wajen Allah, to irin wannan masallacin sun zaka je. Don haka malamai suke kafa hujja da wannan ayar cewa ashe akan je masallaci ba wai don ginin sa kadai ba, a'a don irin mutanen da suke sallah a ciki, idan irin mutanen da suke sallah a ciki wato masu taqwa ne, masu tsoron Allah ne, tsantsar ahlus sunna ne, ba ƴan bid'a ba, to wannan masallacin shi yafi cancanta ka shiga, dan fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu. Amma masallacin da ake bid'a, ai kaga babu waɗansu mutane da zaka ce yuhibbuna an yatafaharu, ya suna bid'a za a ce yuhibbuna an yatafaharu, sai waɗanda suke sunna sune yuhibbuna an yatafaharu, sai waɗanda suke kan tauhidi babu shirka sune rijalun yuhibbuna an yatafaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan haka dai kallon gini yana da muhimmanci, wace manufa ta sa mutum ya gina, sannan kuma waɗanda suke ciki suke raye masallacin a yanzu shine ɗaya daga cikin abin da zai ja hankalinka ka makalkale wa masallaci. Lalle ya zama matattara ta yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta taimakon addini. Allah ta mu cikin su fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah ta mu
afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am man asasa bunyanahu ala shafa jurfin nar فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان شن ينزم صلاة دمج ننسى يسن يهرساش جننسى أكن هرساش نتقوى da kuma neman yardan Ubangiji, shi irin wannan masallaci shi ne mafi alkhairin wuri da mutum zai je yayi ibada. Amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har, ko masallacin da wanda ya aza harsashin ginansa, dama ya aza ne ala shafa jurfin harin, a bisa ga gabar wani rami na halaka, fanhara bihi, dan haka zai rufta da shi finar jahannam cikin wutar jahannama. Yanzu irin wannan masallacin shi ne za ka yi sallah a ciki, wallahu la yahdil qawmal zalimin, Ubangiji ba ya shirye da mutanen da suke azzalumai. A takaice dai Ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wancan masallaci da Abu Amir Rahib suka je suka gina shi da ire-irensa ba fa akan harsashin takawa suka gina ba, a'a masallacin ka kai annabi da masallacin ku ba, waɗannan masallatai da waɗansu ire-irensu su ne waɗanda aka za harsashin ginansu akan takawa. Amma wancan ko ba akan takawa bane, tunda ko ba akan takawa bane ba amfanin ka je kai sallah a cikin su. Wato ana jin hankalin annabi kenan da wannan aya, kamar yadda kuma na faɗa fadin ayar na nufin duk inda aka sallamu aka samu masallatai guda biyu, nan ga wannan nan ga wannan, kuma sun zama kusa da kai, ka iya zuwa wannan ka iya zuwa wannan, to zaka kalli wanne ne take ganin an tsarkake niyya wajen ginin sa, wanne ne take ganin waɗanda suke cikin sa suna neman gaskiya, suna kokarin suna kokowar sai an bi sunnar annabi, ba a yin bid'a, ba a kada-kada a cikin masallacin, ba a abin da ya sabawa Allah, to irin wannan masallacin shine zaka ne. Amma duk wanda kaga ana bid'a sai ka kauce masa, ka je inda ba a bid'a. Lalle abinda zaka lura a samu fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu, lalle kuma a samu wanda suka gina, lalle da kyakkyawan niyya suka gina. Wannan kamar yadda na faɗa abu ne na zahiri, baka san abin da ke cikin zuciya ba, abin da ya bayyana gare ka shine abin da zaka yi aiki da shi. Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, wannan ginin da suka gina ba zai gushe ba, ya zama abin shakka a cikin zukatansu, wato su da kansu sun riga sun tabbatar tunda mummunan niyya gare su ba dan Allah suka yi ba, ba su da tabbas cewa daidai suka yi. Don kamar yadda manzo Allah ce al-ismu ma haka fi nafsika, wato shi zunubi ko laifi shine abin da kai kanka a zuciya na maka kaikayi, ko da a fili ka bayyana kishir haka, amma a zuciya kana ji a jika. Yanzu duk mai bid'a a zuciya na ji a jika, musamman in ya gane bid'a ce amma yana karewa tunda ya mayar da ita hanyar cin abinci, to a zuciya na ji a jika. Duk mai wani aikin sako ko da ya halatta a fili, amma a zuciya na ji a jika. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, sai ya zama wani abu ne dake haifar da shakka a cikin zuciyarsu. Ina fata an fahimta. Illa an taqatta'a qulubuhum, sai fa in zukatansu sun yanke, ma'ana sai fa in mutuwa ta zo, dan dakatawar zuciya da daina bugawarta ai alama ce cikin alamu na mutuwa wanda babu kokonto a kansa. Wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala shine alim,
masani, sannan kuma shine hakim, wato wanda yake mai hikima. Tallatin
inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم للي الله تعالى يا سياه دقوا جمع مني مي سياه anfusahum kayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu wato su bada kansu dan musulunci ya ci gaba su bada dukiyoyinsu dan kalmar Allah ta daukaka wannan shine hajar da su suka sayar wa Allah farashin da Allah zai ba su shine bi anna lahumul janna wato ainihin aljanna ta tabbata a gare su ka bada kanka ka bada dukiyarka shi kuma Allah ya baka aljanna ka jifa da kan naka da dukiyar taka duk mallakarsa ne domin lillahi mulku samawati wal ard abinda yake mallakarsa ya baka kuma ya saye shi a wajenka da abinda kuma yafi wanda ya karba a wajenka ai wannan fadar rahama take ne ta kawo haka yuqatiluna fi sabilillah su je su yaki dan daukar kalmar Allah fa yaqatuluna su kashe abokan adawa wa yuqataluna su ba a kashe su a wata qira'ar fa yuqataluna wa yaqatuluna sai aka gabatar da mabni lil majhul alal mabni lil ma'lum wato wannan abin da yake nufi wani sashi cikin su a kashe su wani sashi kuma su kashe kafirai dama yaki hakiki babu yakin da babu hasara a ciki sai dai baka fatan hasaran ka tai yawa ne kafi fatan abokin adawar ka hasarar ka tafi yawa yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun za su yaki dan daukar kalmar Allah su kashe su ma a karsu su idan an kashe su sun yi shahada su kuma in sun kashe wanda bai yi shahada ba wa'adan alaihi haqqan wannan alqawli ne na Allah wanda yake tabbas baya tashi fit tawrat wal injil cikin at-taura da cikin linjila wal qur'an da kuma a cikin alqur'ani an yi alqawli cikin at-taura littafin da ke hannun yahudawa in har basu boye ba in basu yi magudi ba an yi alqawli cikin linjila littafin da ke hannun krista in har basu boye ba basu yi magudi ba akwai jihadi a cikin sa a yada kalmar Allah to kaga ake ba ta'addanci bane ba jihadi ba ta'addanci bane jihadi adalci ne ya sha bamban da fada ta fada ce irin yakin duniya na daya da na biyu da aka yi a kace miliyoyin mutane a banza ya sha bamban da fada ce irin wanda a yau ake yi a sasanni daban-daban na duniya wadanda ake karkace mutane a banza jihadi yaki ne na adalci tsarkakakken yaki ne ba yadda datti a cikin sa akwai shi a cikin at-taura littafin yahudu akwai shi a cikin linjila littafin krista in dai malaman su basu koye ba in basu jirkita shi ba in basu garwaya da san zuciya ba gashi kuma a cikin alqur'ani mai girma shine wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yafa Allah tika alqawli babu wanda yafa Allah tika alqawli fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi ku yi bushara da irin wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da Allah in har kun yarda kun ba da kan naku da dukiya to tabbas shi kuma Allah ya ajiye muku farashin yana jiran ku ita ce aljanna da duk abin da ke cikin ta da kayan ni'ima fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi ku yi bishara da wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da Ubangiji subhanahu wataala wa zalika huwal fawzul azim wannan abin da aka ambata shine rabo wanda yake mai girma rabo mai girma gawa at-ta'ibuna
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله إذا أنت التائبون متانا لتكي توبة daga kafirci zuwa ga imani, daga bid'a zuwa ga sunna, daga ayyukan sabo zuwa ga ayyukan da'a, daga san rai zuwa ga ikhlasi. At-ta'ibun kenan. Al-'abiduna mutanen da suke ibada ta farali da ta nafila, sawa'u ibada ta dukiya kamar zakka, ko ibada ta gangan jiki kamar sallah da azumi, ko ibada da ta jibunci dukiya da gangan jiki kamar jihadi, ga dukiya ga gangan jiki, kamar aikin hajji da umara, ga dukiya ga gangan jiki da sauransu. Duk dai suna yin ibada ta farali da ta nafila ta dukkan waɗannan nau'ikan ibadoji su ne al-abidun. Sannan sai al-hamiduna, an ware al-hamiduna duk da za su shiga cikin al-abiduna, su ne masu godiyar Allah da baka, yawaita faɗin alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dan Allah shi ake godewa da fari, shi ake godewa da ƙarfi. Walahul hamdu fil ula wal akhira walahul hukmu wa ilayhi turja'un, da haka ya bude waɗannan surori da hamdala. الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله الذي خلق السماوات والارض كما يرفي وانه سرورين ده حمدنا وترى الملائكة حافين من حول الارض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اكا كل سورة ده وانا آية ده له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سنة الحامدون سنة سيمة السائحون lafazin as-sa'ihuna waɗansu malamai suka ce masu azumi haka suka fassara kalmar waɗansu suka ce ba masu azumi ba ake nufi ana nufin as-sa'ihuna masu kai kawo a ban ƙasa tafiya ta ɗaukar izini ba tafiyar bude ido ba tafiyar wa'azi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur tafiya da ɗaukar izina tafiya dan yaɗa wa'azi tafiya dan neman ilimi tafiya dan jihadi duk wannan suna cikin as-sa'ihuna matafiya tafiya dan neman halal ka kare mutuncin kanka ka kare yunwar iyalinka duk wani nau'i ne na siyaha as-sa'ihuna masu kai kawo tafiya dan ka je wata daula da ta rushe a baya a tarihi ka dauki izina cewa mu ma watan wata rana ba ma nan duk wannan yana cikin tafiya wato ta daukan wa'azi da izina sune as-sa'ihuna sannan sai mai ar-raki'una as-sajiduna am ambaci ruku'i da sujada ana nufin sallah الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ما سوء من ذلك كاوا سننكم سنة هني دقمونا والحافظون لحدود الله ما سوء قرن سألي دوكوشن الله دوكوشن الله أكران كانسو سنن سألي دوكار الله أدأ بين دسكي دي إيقو أكان ينا دي إيقو أكان ما تسد يا أينسا دمقف تنسد يا رنجرنسا يساسو بي الله توزي سألي دوكار الله أكان ونا ينا دي إيقو أكان مشارو تسا غندمسا ديستريك تنسا إدان هاي كميني جهرسا karamar hukumarsa in shugaba ne na karamar hukuma to zai kokari ya kiyaye dokar Allah wanda zai iya a karkashin sa al-hafizun li hududillah kenan Allah ce wa bashir lil-mu'minin kai bishara ga waɗanda suke mummunai wato waɗanda suka cika waɗannan ababan da aka ambata wannan aya ya yan uwa musulmi akwai ragowar bayani a cikin ta mai muhimmanci amma sai dai mu tashi akan sa gobe idan Allah ya kai mu kar ku manta da cewa kuma goben da safe karfe 10 akwai lacca da aka keɓance ta dan mata kadai wanda ita za a rufe dukkan darussa da suka shafi mata na wannan azumi daga goben idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 10 a nan masallacin Alhaji Muhammad Idrimi abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana